jama'a bala mu saurare su ba sai dai in za su zo su biya wannan damages din in suka biya wannan damages din sannan sai su biya costs na time din mu da za su sake consuming nan gaba kaga gobe in suka je suka yi alkawari da wani za su san cewa mutane kansu ya waye
malama gamsu
yawa saboda haka gaskiya ba za mu saurare su na dai kenan na biyu
na'am
mai mamaki kai da kace kai baka ga illa wannan abu ba dan Allah zan maka tambaya kai hakuri
ba ku mai malaka
ne fieldin da kai karatu
community health
community health degree kai ko master ko PhD ko ka zama professor fada mini da Allah kai hakuri
degree na malaka
degree kai ne yanzu a matsayin degree da kai na community health kana jin ya isa baka damar ka gano irin abubuwan da waɗannan professor suka iya gano a tsakaninka da Allah
mana ya danganta ga research
very good
eh mutum yana
to abinda nake cewa waɗannan research din yana nuna kai baka yi su bane ko kuma ka yi su ka ga contrary ka danne domin waɗannan professors din ne shin ina shin shari'a arabiya ICT engineer waɗannan su ne field ina kaga whatsoever ba ni da alaka da waɗannan amma kaga haskaka min suka yi mai research na gano gaskiyar abin kai ya baka yi research ka gano gaskiya ko rashin gaskiyar abin ba kace kai baka ga illar abin ba
a zahiri
wata
wai abin da ke so ma
abin da nake so ina zuwa wata a zahiri ko ba a zahiri ba in ka gano illar abin a batini yanzu sai ka bayyana ta na da zuwa prof bari ka ji ka taɓa jin wannan website din da na faɗi prof ya hakuri wannan think twice
na ɗauke shi
baka taɓa jin shi ba bari karanto maka wani abu kaɗan don Allah duk wanda yake saurare ya saurara wannan jama'a internet ne a gabana kuma wannan abin da ke rubuce yanzu yana can America gashi a gabana zan karanto thinktwice.com/secret gashi secret government database of vaccine damaged children abinda suka ce wata tukullumar bayanai ta gwamnati wato matattaran bayanai don Allah ku saurara jama'a ku nasu wata tukullumar bayanai ta gwamnati wadda ke dauke da lissafin sunayen yaya waɗanda allurar rigakafi ce wa damiji matattaran bayanai ta gwamnati wacce gwamnatin America wadda ke ɗauke da lissafin sunayen ƴaƴa da allurar rigakafin shan'in na ce wa damiji suka ce the general public is essentially unaware of the true number of people suka ce suna ganin al'umma na garuruka ba su sane da adadin mutane na gaskiya mostly children waɗanda mafi yawancin su yara ne ƙanana who have been permanently damaged waɗanda suka samu ainihin illa ta dindindin or killed ko kuma suka mutu aka kashe su by vaccines da waɗannan allurai ma'ana mutane ba su san wannan ba waɗanda allurai ɗinnan suka kashe su waɗanda mafi yawancin su yara ne suka ce in fact a ƙashin gaskiya most parents mafi yawancin iyaye will be surprised to learn that the government has a secret computer database filled with several thousand names of disabled and dead babies suka ce suna ganin hakika ne mafi yawancin iyaye za su yi matukar mamaki in suka gano cewa gwamnatin America tana da dauke da wata computer ta musamman wadda ke dauke da sunayen yaya dubunnan yaya da jarirai waɗanda allurar rigakafin shan inna ta kashe children who are healthy and alive suka ce yaran da ike lafiyarsu kalau kuma ransu kalau just prior to receiving the vaccines kafin karɓar allurar amma suna shan wannan allurar nan ta bi ta kashe su of course a ƙashin gaskiya the medical establishment and federal government hukumomin lafiya irin ku kenan hukumomin lafiya da WHO da kuma waɗanda kai ka ce ku kuna partnering da su ne wato dukkanin hukumomin lafiya su ne of course the medical establishment and federal government hukumomin lafiya da gwamnatin tarayya don't readily disclose this information. Ba a shirye suke da faduwa da nan bayanan ba. Ba sa so a san su. Me yasa? Because they know it's likely to frighten parents. Waɗannan bayanan za su firgita iyaye into seeking other ways to protect their children. Domin neman wata hanyar mata da za su kare ƴaƴansu. Idan mutum ya san cewa allurar rigakafi ta kashe yaya, to in haka zuwa ka ce ga wata hanyar ma ko da addu'a ce insha Allah zai ji tsoro. Don haka sai suka ce to kar a sake ma mutane su san wannan sirrin. In other words, parents might just think this issue through on their own and decide to reject the subs. Iyaye za su iya yankewa kansu shawarar in ma maganin ne su nema ta wata hanya, amma su ki wannan allurar rigakafi. Wannan shine paragraph na farko a cikin wannan article din. www.thinktwice.com. Sai kuma suka ce federal admission of vaccines of vaccine risk. Ga irin dokokin da gwamnati ta tsara dangane da bayyana wa mutum hadarin allurar rigakafi kafin a yi mishi, a cikin wannan suka kawo gashi har public law din. Ina ma da professor yana nan ya zo ya faɗi waɗannan sakin layi da sauransu duk gashi nan sun abin nan. Mun fahimta? Saboda ne tun da mun ce mu ɗan boko ne, to a cikin boko ana girmama professionalism, ana girmama harkar ilimi. Na daga cikin abin da kuke faɗi, wanda ni kuma I am in a better position in ba da ansa, sai ku ce wai abubuwan da ke kan internet ai abubuwa ne waɗanda yake gurɓatattu. I am a professional. Degree na na farko first class nake da shi jama'a akan harkar da ta shafi internet da sauransu. Dan haka irin waɗannan bayanan ne za ku zo ku buga kan mutane cewa wai ai internet kowane shirme akwai. Duk abin da aka sa internet in shirme ne ku zo ku tambaye mu za mu gaya muku. Idan bai da asali, in yana da asali ku zo mu gaya muku. Ku daina hura mutane. Kenan yanzu duk abin da ake ji a gidan radio shi ke nan shirme ne? So abin da mu muke cewa, duba kamar da Professor Ibrahim Ahmad Ali ya faɗi, mu zuwa yanzu kun ji matsayinmu kenan, amma duk wanda yake da dalilai na ilimi to zai iya raba mu da wannan matsaya. Amma ni abin da nake cewa a matsayinka kai wanda kana cikin fagen harkar lafiya a karance da kuma a aikace, to research ya zama dole a kanka. Idan wancan professor ya ce maka ba komai, wannan professor ya ce maka da komai, a matsayinka na mai bincike sai ka binciko ka gane cikin maganganun biyu wacce ce daidai. In ba haka ba, za ka yi ta karo da irin wannan, ka je ka tara malamai ka ce musu ai kaza, su ce a wane ya zo ya gamsar da su. Amma in kai kayi naka binciken tsaye, za ka iya tashi kai musu gamsasshen bayani. Saboda haka abin da muke cewa, wannan website din kawai wanda zai linkin ɗinka zai sadar da kai zuwa ga miliyoyin shafuffuka akan haɗuran allurar rigakafi, waɗanda zai kawo maka tarihin da maganar wannan ƙodar biri da maganar wannan ɗan tayi, duk yana nan a cikin nan fa. Kuma su suke bugawa, to tambayar da za ka yi sai ka ce me yasa sun san abin yake da haɗari suke bayyana? A'a, saboda bin dokoki ne da tsayawa akan dokokinsu. Shine a ƙasashen Turai dole ne duk abin da gwamnati take ciki ta fito ta gaya mutane gaskiya, kuma ai publishin abin akan internet. Don haka duk wata ajenda ta gwamnati idan akwai wata suka a kai, dole za a bari a yaɗa, ba irin Najeriya ba ne. Yanzu nan ku ma'aikatan lafiya tun daga na gwamnati har Majalisar Ɗinkin Duniya, daga ƙarshe sai ko koma kuna amfani da 'yan sanda da SSS da sarakunan gargajiya. Ga mai shago nan, sarkin gargajiya ya sha gayyatar shi. Me haɗa sarkin gargajiya da wannan? Sarkin gargajiya yana aiki ma constitution ne? It's not democratically elected. Don haka wace power yake da ita hadda zai kira malami? To sannan jami'an tsaro SSS ne sun sha gayyatar Malam Ibrahim Ahmad Aliyu, SSS sun sha gayyatar Professor Haruna Kaita. Kenan yanzu babu inci na ilimi da bayani? Kenan duk abin da gwamnati ta ga dama dole za a yada, dole za a yada? Idan mun ce ba ma so, mun yanke shawara cewa allurar rigakafi a zuwa yanzu da dalilan da muke da su ba mu yarda da su ba, to kuma mu yi shiru? Dan me za mu yi shiru? Muna malaman al'umma. Dan menene muna shugabannin al'umma za mu yi shiru? Amma ƙalubalen da muka jefa musu nan da professor kai ta yi zo zuwa na ƙarshe, cewa muka yi muna gayyata dukkan professionals din su zo mu ma mu zo a zo a taro a wannan wuri taro na kwana 1 na kwana 2 na kwana 3 mu ba za mu taro ne cewa mun taro mu wayarwa da malamai kai da rashin kunya ce ka ce za ka wayarwa da malami kai kana dan burku amma mu abin da muke cewa a taro a ji menene dalilan kowa domin yanzu dokin mai baki ya fi gudu yanzu shi da professor nan ya yi magana ga professor Ibrahim Ahmad Ali ni ga ni nayi magana yanzu dukkan mu all on the same page dukkan mu ra'ayin mu daya idan waɗannan da su kuma suke goyon bayan abin suka zo waɗanda su ma professionals ne a zo a sa a yi maganar mana to me yasa ake kaucewa ga professor Ibrahim Ahmad Ali sai da yace ba za su zo ba nace kai za su zo yace ba su zo ba nace za su zo nace ni da shi mun yi magana yanzu wannan wani irin abin kunya ne yana wakiltar hukumar majalisar dinkin duniya yanzu ni a nan Najeriya ina wakiltar company Microsoft yanzu idan da kamfanin hukumar Microsoft za su kera wata na'ura ta kwamfuta ko answer ko wata na'ura ta sadarwa idan aka samu wani cikas wanda za a je a kare ko a je a amsa bayani za a turo cewa in tafi aiki na ne dan menene zan ji tsoro dan kar in ji kunya a'a ba kunya ba ce za mu je ne mu karɓi challenge kun yi na'ura kaza ta yi breaking a lokaci kaza da ake buƙatar ta sai mu rubuta in yaso sai mu ce a madadin hukumar Microsoft muna ba da haƙuri in Allah so kuma za mu tura wannan saƙo na gaba za a ga menene zai biyo baya ko a yi mana dariya ko a yi mana yeho amma mu a wurinmu mun samu fa'ida domin na'ura ce muka ƙera aka samu taggaro gobe za mu wuce wannan ba za a same mu a wannan ba ai da haka dan adam yake cika nan duk da kuka gansu ba wai ustazai ne ba kawai fahasab duk wanda ka gani nan mafi karanci yana da diploma yana da degree to amma me ake tunanin cewa a zo barewa a tara malamai har a ce wai a tara malamai wai wannan huduba wai ita ce za a ce wai ana karanta malamai wai an ba su ita wai huduba ce daga Misra huduba ce daga wuri kaza huduba daga wuri kaza malami ne za ka gaya wannan hudubar sai dai limamin gargajiya limaman gargajiya su ne rubutattun hudubobi suke ba su ainihin tsoro amma wanda ya kwankwaɗi harshen larabci ya koshi baya buƙatar ya samu rubutacciyar huduba ba don ba ta da amfani wannan hudubar ita ce za ta canza wa limami ra'ayin shi saboda an maida malaman musulunci cewa ba su san ilimin research methodology ba malaman da musulunci za a shiryo a ce wai ga hudubar wani malami a ƙasa kaza me yasa ba za a kawo dalilai a littattafai dalilai a website dalilai a kaza ba don haka ku ne kuke da wajabcin ku zo ku yi taro wanda yake taron za ku na farko za ku specify ku rubuta wa jama'a ga makasudan taron ɗaya kenan ku gaya wa malamai duk malamin da zai magana ya je ya shiryo ya san cewa zai magana ne ta ilimi amma tsakani da Allah takaddar gayyatar taron kawai tana bayyana cewa wai a zo taro ne hukumar lafiya za ta wayarwa da malamai kai saboda shi Nasiru Sani Gwarzo yana jin larabci yana jin wannan ya bashi capability na malamai irin malaman zaria ya wayar musu da kai malami amma a rubuta wa malamai cewa ana gayyata kurana kaza ga watan kaza a wuri kaza za a tattauna akan kaza ku je ku yi mana bincike ku zo mu ga matsayin kowane malami to mu abin da muke cewa mu mun kasa gane dalilin da yasa wai sai an tursasa abin ni shi ne abin da ya dame wai me yasa ba za a tursasa mana jama'a mu ɗibi 'ya'yanmu mu kai su inda suke kai 'ya'yansu karatu ba me yasa ba za a zo yanzu a ɗibi 'ya'yan talakawa a ce waɗannan yaran ga su nan sun gama barewa college don haka gwamnatin Najeriya ta ce dole sai sun tafi America sun yi karatu me yasa ba za a yi musu haka ba me yasa wai sai wannan mu abin da ya dame mu kenan shi yasa ko da babu wata mugunyan manufa a ƙarƙashin wannan abin dole mu za mu ce akwai mummunan manufa a kai don me yasa aka nace me yasa aka matsa sannan kun kasa bi ku amsa mana tambayoyin da ake yi sannan mu abin da muke cewa ku zo ku gaya mana wai waɗannan abubuwan da ke kan internet dangane da haɗurran nan daga ƙasar America ne za ku wasa da hankalin mu ne ku ce ba gaskiya bane ga professors ga authors waɗanda suka rubuta articles da waɗannan littafan ku zo ku gaya mana gaskiya a wai kawai abin da suke so wai su tara malamai wai kawai wai malamai wai wannan hudubar wai ita ce WHO wai za ta tara wai ga wani malami wai hudubobin juma'a wai ita za a ba malamai wai su gamsu wannan malamai da suke karanta waɗannan littattafai in 60-60 su ne wannan hudubar za ta canza wa tunani ku je ku ƙara nazari akan abin nan mu nasihar mu bari ku ji asali mu fa ba mu ɗauki abin da zafi ba mu abin da muke cewa gaskiya saboda Allah kada gwamnatin Najeriya ta jawo mana wani bala'i yawa a bar mu allurar rigakafin shan inna wanda yake so yayi wa dan shi wanda baya so a kyale shi mu kawai matsalar mu ce ba mu ba mu ce dole kada gwamnati ta yi ba amma kuma mu ko ba mu yarda gwamnati ta ce dole sai an yi ba mu iyakacin mu kenan da haka ina kira zuwa ga jami'an tsaro na SSS da yan sanda da SD da wane ne duk da ke wurin nan ku je ku isar da gwamnati bala'i na tashin hankali ya isha arewacin Najeriya kar su jawo mana na biyu don in suka jawo bayan shekaru hudu ko yan shekaru kaɗan nan za su gudu su bar ƙasar yanzu ina wancan la'anannen gwamna na Borno wane ne sunan shi SAS madu sharif ina yake ya jawo musulmi bala'i ya tsallake to irin wannan bala'i za ku ja mana su turawan da kuke wa aiki suna can don haka gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihar Kaduna da ƙananan hukumomi na jihar Kaduna da hukumar lafiya ta duniya mu ba mu yarda da allurar rigakafin shan inna ba amma kuma kuna da ƴancin kuma ku saka malamai cikin gari su ma suna zuwa su nemi ku campaign kuna da ƴancin ku fito gidajen rediyo ku ci gaba amma magana a tursasa wa wani a ce dole in ba haka ba za a tashe shi daga anguwar da yake in ba haka ba ba za a ɗauki ɗan shi makaranta ba in ba haka ba me ya zafi kar ku jawo mana wani bala'i ina faɗin wannan maganan ne saboda na san yadda arewacin Najeriya yake yanzu game da harkar tsaro wallahi tallahi wannan abin ko zai iya juyewa a yanzu da fitintunu suke a dubbin nako ya ɗauki wani salo wanda dukkanin mu za mu rena kanmu to don Allah gwamnatin tarayyar Najeriya do Allah ba ma so kuma ba mu yarda ba sannan jami'an tsaro da ake amfani da ku wallahi ku sani ƙaryar ku ta sha ƙarya maganar a yi amfani da ku ku tursasa wani abin da yake so Allah wannan ta wuce ƙarya ku ta sha ƙarya ku yi aiki ku ba su shawara idan suka ƙi karɓar shawara ku rabu da su amma ba zai yiwu kawai ku zo kuna tursasa mutane wai sai ku ce wai da Allah kai haƙuri mu ma an sa mu ne kai yanzu an sa ka ne ka tursasa mutane akan abin da ba doka ba ne kuma wai wannan allurar rigakafi ne muke buƙata ko ko magani a asibitoci titina muke buƙata ko ko karatuttuka da makarantu a saman mana da abin da zai ƙarar da mu ci gaba za ku ji mu yi wa hirar mu an ji wa BBC don mun yi hira da su yanzu na daga cikin tambayoyin shi ne to wai tun da mu ba mu yarda da allurar nan ba to wai menene muka tattalau wa mutane dangane da wannan cutar sai muka ce mu ba mu yarda ma akwai cutar bane kawai ƙarya su ba mu yarda ma akwai cutar ba gashi kana jin masani yana faɗin cewa lokacin da aka sha maganin to lokacin da kake kashi lokacin ne cutar take fitowa a lokacin ne za ta iya kama ka kenan in baka sha maganin ba lafiya lokacin zaune sannan waɗannan bayanan da na karanto mana akan website suna tabbatar da haka cewa yara ne lafiyar su ɗauka mun ai musu allurar amma daga yi musu sun kamu sun mutu to me ya zafi Professor Haruna kai tana mai ya zo ya gabatar da waɗannan jawabai kamar yadda muka ce zaman mu ne gaskiya ba zama ne na lacca ba hakiki anan al'amari in ba don mun girmama waɗannan professors da ƴan jaridu da suka zo ba wallahi ba da waɗannan mutanen ba su zo ba mu ma sai mu ce musu shikenan zama ya watse ya watse don haka yanzu wannan ainihin kasar sunan da za mu sanya mishi WHO ta ji tsoro WHO ta ji tsoro, hukumar lafiya ta duniya ta ji tsoro, iya abin da zamu sanya wa kasar din su nake tunda idan da sun zo to da muna da suna na musamman da muka tattalawa a idan kasar din, amma tunda mu zo ne shikenan WHO ta ji tsoro. Professor na kana son kai bayani na tare, kai hakuri da Allah.
Bismillah, da kwali shawara ne.
Na'am.
Duk da wanda yake gidan gwamnati.
Na'am.
Mutane sun yi rohin issues da yawa.
Na'am.
Kuma dole ne a duba wannan issues din. Ba wai haka kawai gwamnati ce don ta ce abu ya zama da cewa daidai ne. Ko da haka ba. Kai magana cewa kun bincika cewa bai da abin nan. To, a kirga sun mutu mutu daya ya ce yana da kyau, mutane 198 suka ce bai da kyau, ka san ya kamata a duba. Gwamnati ta daina matsa ma mutane akan wannan abu sai an yi an tsoro wannan issue sun guda uku. Na daya, in za a yi vaccination kamata ya samu wanda suke da ilimi kan abin a sa, ba a ɗauko wata za su masu yin ko sai a kan titi ba ne a ɗora mata abu da zai tuna yawo, ba sai yadda ba za a ajiye a yin ba, ko da haka ba. Na biyu, shin in babu ƙwayoyin cuta a cikin wannan abin, a yi babu ƙwayoyin hana haihuwa a cikin wannan abin, ƙwayoyin cutar da ake yi saboda live virus ake ko ake musu hacking ko chief virus ko da haka ba, attenuated virus akwai wanda suke da laifi da ake ya cancanta a ba mutane me zai faru bayan wannan. Na uku, gwamnati ta san cewa tana da mutane da haƙƙi a kanta, haƙƙi shi ne kare musu cuta da kuma jawo musu alheri. Wannan ba wani responsibility da gwamnati za ta ba mutane da yake wannan. To ni abin da yasa ne magana kina. Yawa, kuma ne duk abin da ake a cikin wace science shi ne ake cewa superior argument. Duk abin zuwa kawo da shi in mutum malamin kibiya ne zai ce mu kawo mana hujja in kana da shi. In ba ka da shi sai ya ba ka hujja, wanda ke da hujja shi za a bi nashi, ko ba haka ba? To ni da ba ƙarin bayani kawai da zan yi kenan. Wassalamu alaikum.
To kamar yadda muka faɗi insha Allah, taro ya yi taro insha Allah domin dai waɗanda suka ainihin ce za su zo ba su zo ba sun ji tsoro, so da haka insha Allah ta'ala muna ganin za mu ainihin taƙaita nan insha Allah. Don takardu da mutane suka rubuta na tambayoyi wannan mun yi taro da Professor Haruna Kaitu da an amsa su, ya rage za mu samu lokaci a sake gaito Professor Ibrahim Ahmad Aliyu ya zo domin amsa wasu tambayoyi waɗanda su kuma suka shafi janibin shari'a, waɗanda su ma sun zo daga baya ne domin duk a ranar ɗin an yi tambayoyin ya an amsa. Don haka muna godiya ta musamman ga professors da suka halarta wannan wuri, godiya ta musamman ga ainihin wato sauran jama'ar gari, godiya ta musamman ga malamai da ɗaliban makaranta Albani Science Academy waɗanda suka haƙura suka sadaukar mana da wannan rana domin a yi wannan ainihin shiri a makarantarsu. Sannan godiya ta musamman ga ainihin shi Malam Zakari wanda yake jami'in lafiya ne na ƙaramar hukumar Giwa wanda ainihin ya samu halartowa. Godiya ta musamman ga Alhaji Nura Ringin wanda yake wakilin tashar BBC ce shi ma wanda ya samu halartowa a wannan wuri. Kamar yadda na ce insha Allahu ta'ala a nan ne za mu saurara insha Allahu. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya zaunar da ƙasarmu lafiya. Allah ya ba mu shugabanni waɗanda suke za su mana adalci, adalci na shari'ar musulunci. Allah ya ba mu shugabanni waɗanda za mu ringa communicating tsakanin mu da su, wato za mu fahimta juna mu da su. Allah ya ba mu shugabannin da ba za su yi wa wasu aiki domin su cutar da mu ba. Allah Maɗaukakin Sarki ya sa daga cikin waɗannan matasa da suka taru a gabanmu gobe zama cikinsu za a fitar da wasu professors ɗin irin waɗannan waɗanda ainihin al'umma za ta ci gaba
da haska kowa da hasken ilimi muna roƙon Allah ya dauka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai Allah madaukakin sarki ya karfafi guyawun mu akan tsayawa gaskiya da kuma jajirce mata duk wata barazana da duk wani ɗaiɗayin hadari Allah madaukakin sarki kada ya fitar da musulmi game da tsayawa gaskiya jama'a musulmi darul hadisi salafiya ta ne muku godiya da gaisuwa ta musamman muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum